نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت غبار كراتو أتكين وانا لتافي نامو مي البركة لتاف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها نا babban malami Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kamalan da rahmarsa a wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen salatul layli abinda manzon tsira annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a cikin sallolinsa na dare da kuma yanayin sallar tasa yadda yake da raƙo'i nawa yake gabatarwa wannan dishi muka gabatar a wancan sati da ya gabata yau kuma insha Allah ta'ala zamu tashi lamba ta 7 salatul witri ma'ana mai annab tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake karantawa a sallar witrin sa sallar dare tana cikin sallar witri duk abu ɗaya ne sai dai idan aka ce witri shine rako'in ƙarshe da annab tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yi a cikin sallar daren sa abin nufi wani lokaci tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan yi raka'a hudu a haɗe ba tare da sallama tsakaninsu ba tare da zama tsakaninsu ba sai a ƙarshe ina fata an gane ko raka'a ɗaya ya tashi raka'a biyu ya tashi raka'a uku ya tashi raka'a hudu sai a ta hudun sai ya zauna ya tahiyya sai ya sallama sannan sai ya ƙara tashi ya kawo wasu hudun irinsu kamar yadda hadisin da Aisha ya nuna mana cewa la tas'al an husnihinna wa tulihinna ba sai ka tambayi yanayin yadda annabi yake kyautata raka'o'in nan guda hudu ba da kuma yadda yake tsawaita su sannan idan yayi hudu guda biyu nawa kenan takwas sai kuma ya tashi guda uku su ma haka yake yin sirgis a jariba da rada ya raba su da zama ba kamar yadda kake yin sallar magriba yake yin su ba a'a yakan yi raka'a ta farko ya tashi ya ta biyu ya tashi ta uku duka ba tare da ya raba su da wani zama ba a ta ukun sai ya zauna ya tahiyya sannan sai ya sallama ka gano kenan 11 ina fata an fahimta to yakan yi wuturi da waɗannan to kaga guda ukun ƙarshe su ne mai wuturin an fahimta yawwa to shine shi sa wani lokaci malamai suka raba amma duk abu ɗaya ne duk a lokaci kuma guda ake yin su wani lokaci kuma tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan yi bibiyu kamar yadda muka saba wani lokaci kuma yakan hada kusan guda 8 ma yi su ba tare da zama ba kamar yadda rabe-raben sallar sai ya zo a cikin littattafai da dama kamar yadda malamai suka kawo to zamu ji abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake karantawa a cikin wutirin sa malai ce kana sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance ya qara'u fi raka'ati al-ula yana karantawa a cikin raka'a sa ta farko sabbih isma rabbikal a'la wa fi thaniya raka'a ta biyu qul ya ayyuhal kafiruna sai karanta qul ya ayyuhal kafiruna wa fi thalitha atkir raka'ata uku kuma sai karanta qul huwallahu ahad suratul ikhlas wa kana yudifu ilayha ahyanan sai mali ce wani lokaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya karanta qul huwallahu atkir raka'ata uku sai ya kara ya jingina akan qul huwallahu da qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nas ina fata an gane ashe kaga ya kai mai sallar shafa'i da wutiri ba kullun annabi yake karanta sabbi a yake karanta qul huwallahu da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas a cikin raka'a ta uku ba yana karanta qul huwallahu ne a cikin raka'a ta uku wani lokacin ne sai ya jingina qul huwallahu a qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas wannan shine sunna kuma shi kamata abin shi kamata mutun ya dimance shi wa marratan an samu wani lokaci qara'a fi raka'atil witri bi mi'ati aya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin raka'a wutirin nan ya karanta raka'a 100 ya karanta aya 100 a cikin wutiri shi sa su kan sabbi sama rabbika al'ala din da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas kullun duk shafa'inka da wutari su zake ta karantawa shi ma wannan ya ci karo da aikin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda muka ji wannan lokaci kan karanta sabbi sama rabbika al'ala qul ya ayyuhal kafiruna qul huwallahu ahad wannan lokaci kuma sai kara da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas wannan lokaci kuma dukkan su sai aje su a gefe sai dauko surorin sai karanta haka yake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to me yasa menene amfanin kawo mana ne saboda mi koyi da irin aikin sa kama idan ka tashi naka wutarin haka ya kamata ka rinka yi wutarin wata rana kai wancan wani lokaci kuma sai kai wancan mallai ya ce amma raka'atani ba'da alwitri amma raka'o'i guda biyu da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yi bayan yayi wutiri fa kana yaqra'u fihima ya kasance na karantawa a cikin su idza zulzilatil ardu وقل يا ايها الكافرون يكن كرنت اذا زل وقل يا ايها الكافرون ودان ركوعي غدا بيو ده مالكي منا بيان سي ينزو اذا النبي غما صلاه سنه وتري غبا ديا ركعه 11 تو كافن الفجر ده كيتو يكن صلاه وس ركوعي غدا بيو كما ان غججيرو سوني قل يا ايها الكافرون ده اذا زل ا cikin ركعه تفرقو اذا زل ركعه تبي قل يا ايها الكافرون to babu ne fi kai ma ka aikata su shine abin da ne mana bayani wancan satin wasu daga cikin malamai idan suka dauki wadannan rakoi guda biyu suka jingina su da 11 sun zama 19 kenan 13 shine sai kaji an ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na sallata sallar da rakoi 13 amma dai a zahiri 11 nan su ne yake yi na darasu sai wadannan yakan yi su ne bayan wutiri ina fata an fahimta yawa mallai yace salatul juma'ati sallar juma'a sallar juma'a a ɗaya ne daga cikin salloli da Allah madaukakin sarki ya farlanta wa wannan al'umma ta annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi wanda wajibi ne akan kowanne musulmi kiyaye ta da yinta akan lokacin da ya kamata a sallar juma'a tana tsayawa ne a matsayin sallar azhar tana da ladabba da kuma abubuwan da ya kamata a kiyaye a cikin ta babu laifi mai ambata wasu daga ciki saboda munasaba daga ciki abu na farko annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yakan kokarin karanta suratul sajada da suratul insan a cikin sallar asuba na kowace ranar juma'a kamar yadda bayani ya riga ya gabata a cikin karatun mana wannan littafi abu na biyu kuma duk ranar juma'a manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya kasance yana kiyaye salati wa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ko kuma yayi umarni da cewa barin kai wa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi salati a cikin wannan ranar ta juma'a da ranar juma'a a matsayin ka na musulmi ana so ka yawaita salati daman musulmi ai ko doshi an san shi a cikin wa annabi salati ko amma ranar juma'a so ake kai me kaninka abinda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi umarce mu akai kenan sannan ranar juma'a rana ce da Allah madaukakin sarki ya ajiye mana wani lokaci a cikin ta wanda manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace babu yadda za a yi bawa ya dace a wannan lokaci yana roƙon Allah madaukakin sarki face sai Allah biya masa buƙatarsa ranar juma'a ne sai dai malamai suke ta sabani wannan lokaci ne wasu suka ce daga lokacin da limami ya kan minbari har zuwa lokacin da ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi an gama sallar juma'a kenan wasu kuma suka ce a'a daga lokacin da ake sallar al'asr ne bayan al'asr zuwa lokacin da rana ta fadi anan lokacin yake to shine malami suka ce abin da ya kamata kowanne musulmi shine sai ya mamaye lokacin sallah lokacin ranar juma'a sadame da ibadu kala kala sai ka dace da wannan lokaci lokacin yayin da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi nuna lokacin ne dan kadan da ba shi da yawa idan ka dace kana roƙon Allah lokacin insha Allah ta'ala addu'a ka ta riga ta tafi Allah ya samu dace sannan ana bukata dukkan musulmi ranar juma'a kafin ya tafi masallaci yayi wanka ba daidai bane ka tafi masallacin juma'a ba kai wanka ba wasu daga cikin malamai suna wajabta hakan ma sai dai zancan da yafi inganci a wankan sallar juma'a wanka ne da yake mustahabi sunna ce da take mai karfi to amma baya dacewa ga musulmi a ce ranar juma'a guda ta zo ya tafi masallaci haka bai wanka ba da yawa daga cikin malamai suna haka sayyidina Umar yana tsawatarwa akan haka a wannan lokaci an samu ya dakatar da huduba ma yayi wa ɗaya daga cikin sabai magana akan ya je yayi wanka ya dawo ya ganshi ya shigo masallaci haka a cikin wani yanayi ya dakatar da huduba yace tashi je yayi wanka yazo yau fa juma'a ce ko ya manta ne sada kun ga sun dauki abin da muhimmanci kwarai da gaske hadisi ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe na cewa ghuslul juma'a wajibun ala kulli muhtalif wankan sallar juma'a wajibi ne akan kowanne mai mafarki to sai muka samu wani hadisi kuma da annabi yake cewa wanda yayi alwala ranar juma'a yayi, wanda yayi wanka kuma wankan ne shine fafalala. To sai malami suka ce ashe wancan wajabcin ya saraya daga wajabci ya kuma mustahabi kenan. Da ba dan haka ba, da kullun ranar juma'a sai kai wanka dole ne, idan baka ba kuma ka saba Allah. Saboda haka mutun ya samu kaya masu kyau daga cikin kayan sa, yasa ya fesa turare daga cikin turaren gidansa. Wannan sa kayan da zaka yi masu kyau da sanya turare shi kansa ibada ne, Allah zai baka lada a kansa. Ina fata an fahimta. Saboda umarni ne annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi. Sannan ana so mutun ya duku-duku ya tafi masallacin juma'a. Abin da ake nufi da duku-duku shine daga lokacin da alfajiri yake to zuwa lokacin da limami zai hau kan mambari, sai malamai suka raba lokacin gida biyar. Sai kaga kowanne lokaci ne zai dauka, daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza, gashi daga haka, daga wannan zuwa wannan haka, suka raba shi da gida biyar. Mutumin da yaje daga lokaci na farko, Allah madaukakin sarki zai bashi lada kamar yayi sadaka da raƙumi, kamar ya yanka raƙumi ne, ya yanka yayyanka namu ya bada shi sadaka fi sabilillahi, ladan da za a bashi kenan. Mutumin kuma da yaje a lokaci na biyu, Allah zai bashi lada kamar yayi sadaka da naman sa gaba daya, ya samu katan sa ya siya shi ma ya yanka yayi sadaka da naman, ladan da zai samu kenan. Mutumin ko da yaje a lokaci na uku, Allah madaukakin sarki zai bashi lada kamar yayi sadaka da naman rago, katar rago. Wanda yaje a lokaci na hudu kuma zai samu lada kamar yayi sadaka da kaza. Lokaci na biyar kuma zai samu lada kamar yayi sadaka da kwai. Ina fata an fahimta. To daga lokaci na biyar din nan kuma shikenan, da zaran limami ya hau kan minbari, to su kansu mala'ikun da suke rubuta wannan ladan suke rijistar sunayen mutanen da suke zuwa akan lokaci, sai su nannade takardun su sai su rufe. Haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam, su ma sai su kuma gefe su zauna suna sauraron huduba. Kaga duk wanda yazo bayan limami ya fara huduba, shi ko kwai ma ba zai samu ba. Ina fata an fahimta. Yawwa, saboda haka zai dai sauraron huduba ne ya samu ladan juma'a. Daga nan kuma malami suka ce abinda ake bukata da mutum shine idan ya zauna inda yake sai ya shiru. Ana so mutum duk inda yaje ya samu a cikin masallaci ya zauna, kada ya ce sai ya shiga ya kutsa ya je ya shiga cikin mutane. Shine abin da ke cewa khattur rikab, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana haka. Duk inda ka samu ka zauna, sannan sai ka sallaci na filfilu gargwadon yadda ya sawwaka a gare ka. Abin da ake bukata ranar juma'a idan ka je masallaci, abin da ya falala shine sai ka ta sallar nafila. Wannan hadisi ya tabbata akan haka. Ka sallaci yadda Allah madaukakin sarki ya kaddara zaka sallata, raka'a biyu ne, raka'a hudu ne, raka'a takwas ne, babu iyaka. Mutum ya ta hadisi ya tabbata akan haka. Idan mutum ya gaji kuma sai ya zauna ya ci gaba da tasbihi da sauran ambaton Allah kamar yadda abin da ya sawaka a gare shi. Daga nan kuma sai mutum ya saurari zuwan limami, idan limami ya zo kuma sai ya saurari hutuba. Ana bukatar duk mutumin da ya je masallaci ya yi shuru, kada ya magana, ko da kuwa maganar da zai yi amru bil ma'rufi ne, kamar ya ga wani yana surutu zai ce masa ya shuru, wannan shi ma babu kyau. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wanda ya ce da wani ma ya yi shuru a lokacin da limami yake huduba, to yayi lagau. Malami suka ce lagau shine kamar yayi yashashin aikin da ladan sallar juma'a sa yana cikin wani hali, yana tangal-tangal. To ya kuma wanda ya surutun kenan. Ina fatan fahimta. Ba kai da kai surutun ba, wanda ya surutun kace masa yayi shiru, to kai da kace kai yayi shiru din ladan sallar juma'a kai yana cikin wani hali, ya kuma shi wanda ya surutu. Saboda haka abinda ake bukata sai mutun ya shiru ya saurari sallar saurari huduba. Idan limami ya gama huduba kuma aka tashi aka yi sallah, to a sunna ne sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutun ya yi sallah raka'a biyu idan zai yi anan. Idan kuma sai ya koma gida ne sai ya raka'a, idan a masallaci zai sai raka'a hudu, idan kuma sai ya koma gida ne sai ya raka'a biyu. Ina fata an fahimta. Duk wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbata yana yin haka. Wannan kadan kenan daga cikin abin da ya shafi ladaban sallar juma'a. To mai annabi yake karantawa cikin sallar juma'a, kana sallallahu alaihi wasallam ya qara'u ahyanan fi raka'ati al-ula bi surati al-juma'a. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana karanta surati al-juma'a a cikin raka'a ta farko ta sallar juma'a, ita ce yusabbihu lillahi zuwa karshe. Wa fil ukhra, a cikin ɗaya raka'a kuma, idza ja'aka al-munafiquna, sai karanta surati al-munafiquna, surati al-munafiqina. Badalaha hal ataka wa taratan yaqra'u badalaha hal ataka hadithul ghashiya. Wannan lokaci kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana karantawa maimakon idza ja'aka sai ya karanta hal ataka hadithul ghashiya a cikin raka'a ta biyu kenan wa ahyanan yaqra'u fil ula wani lokaci kuma a cikin raka'a ta farko tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ya karanta sabbih isma rabbikal a'la wa fi thaniya a ta biyu kuma hal ataka hadithul ghashiya dai sai ya karanta suratul hal ataka a cikin raka'a ta biyu to wadanne sune abubuwan da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake karantawa a cikin sallar juma'a salatul idaini mai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake karantawa a cikin sallar idi guda biyu kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ahyanan fil ula manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana karantawa a cikin raka'a ta farko ta sallar idi sabbih isma rabbikal a'la ita ma dai sabbih isma rabbikal a'la a cikin raka'a ta farko wa fil ukhra a cikin raka'a ta biyu kuma sai karanta hal ataka hadithul ghashiya kama dai hadisi na biyu na cikin sallar juma'a kenan wa ahyanan wani lokacin kuma ya qara'u fihi ma biqaf wal qur'anil majid waqtarabati sa'a sai karanta qaf wal qur'anil majid cikin raka'a ta farko raka'a ta biyu kuma sai karanta iqtarabati sa'atu wanshaqqal qamar Allah madaukakin sarki ya samu daji salatul janaza mai manzon Allah yake karantawa a cikin sallar gawa abin da ya shafi sallar gawa shi ma ya kwaba sai mun tsamin yon dogon bayani akan sa ba saboda wa nahnu hudafa'u ahadin bi qira'ati kitabi ahkamil janaza alaysa kadhalik kwanan da muka gama karanta littafin ahkamul janaza saboda haka duk abin da ya shafi sallar da komai da shafe ta insha Allah ta'ala idan ka je ka kade wa littafin ka kura dan na sanin zai yi kura da yawa daga cikin bama maraja zaka samu insha Allah ta'ala malai ce as-sunnatu ay yaqra'a fiha bi fatihatil kitab sunna shine a cikin raka'a ta farko ko kuma kabbara ta farko afwan a cikin kabbara ta farko sai mutum ya karanta fatihatul kitab wa sura da kuma sura wa yakhafit fiha mukhafatatan sai mutum ya karatun a boye ya boye karatun ba zai bayyana shi ba بعد التكبيرة الأولى باين كبارة تفرقو داما أبند مكة سنشيني ركاء كبارة تفرقو سمتين كرن تفاتيها بابني في زنجنا دا سورة هكا نيكو ركاء تبيفا سمتين يو أنبت إرادة أمتي سأرى تبتا أغريش سلاتي كو سلاة الإبراهيمية ركاء تأكفا سمتين يأدوا غاسنا مالا يكاوان أدو إن ديو أسكين وصل التافي ديني إشارة زوا أغريش سوالا كسيكا زبنيرك سيكا كرن تفرقو كبارة تفرقو ita ma sai ka ƙara yin wata addu'a sai ka zabi ɗaya daga cikin addu'o'in sai kai shikenan kuma sai ayi sallama an fahimta idan limamin ka yayi kabbara hudu kenan ai mun ji cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kabbarori sun fudu ko wani lokaci yayi biyar har tara yayi bakwai yayi tara to idan yayi tara sauran me zakai su ma sauran dukkanin su abinda ake bukata addu'o'in da zakai ta maimaitawa dan daman maqsudin sallar gawa shine shi mamacin da ya rasu a roƙa masa ceto a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya ji kansa abubuwan da yayi na rashin kyautawa Allah madaukakin sarki ya kauda kai gabarin su to sai ayi tawa Allah magiya ana yi Allah banbadanci ana banbaki Allah madaukakin sarki ka gafarta masa Allah bawanka ne haka to abinda zakai ta yi kenan idan ma an yi kabara ta fudu abinda dai mutun zai ta yi kenan addu'an nan za a yi ta shi sai ake so sai ka haddace da yawa shi sai gashi nan sai annabi ya yi su da yawa domin me a baka dama ka haddace su da yawa idan limamin ka samu yayi abinda ya fi kabara hudu kai ma shikenan sai ka ce kana da abubuwan da za ka karanta an fahimta ba idan aka ƙara kabbara ta hudu kai shiru ba ko kuma kai sallama ka ce kai baka san irin wannan sallar ba to ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi tartilul qira'ati wa tahsinus sauti biha gaba ta gaba shine yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake karanta alqur'ani a cikin sallah yadda yake jeranta karatun sa daki daki dalla dalla tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa tahsinus sauti da kuma yadda yake kyautata sautin sa da karatun alqur'ani wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance kama amara Allah ta'ala kuma yadda Allah madaukakin sarki ya umarce shi yurattilul qur'ana tartilan yana karanta alqur'ani yana jiranta shi jirantawa yarda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi la hadhan wala adalatan ba sauri yake ba kuma gaggawa yake ba ina fata an fahimta to kun ga anan wajen dole ne mu tsaya mu yi wa junanmu nasiha da fadakarwa akan abin da ya shafi karatun alqur'ani dan uwa idan Allah madaukakin sarki ya taimake ka ya baka alqur'ani musamman kana cikin wanda suka haddace shi to ka sani daban kake a cikin mutane koda a cikin mutanen da kake rayuwa da su. Zamu zo mu ji hadisin masu karatun alqur'ani yanzu insha Allah ta'ala, yanzu zamu karanta shi. Saboda haka sani Allah ya maka baiwa ta musamman, ka riki baiwa da ya maka da muhimmanci kwarai, ka samu ka haddace alqur'ani. Wani za ga ya haddace shi, wani ya rubuta shi ma da ka, me yafi wannan baiwa? Saboda Allah, da ka mutun zai karanta zai rubuta alqur'ani, ko dugon wasali babu, ko dugon ko batan wasali babu a cikin abin da ya rubuta. Wannan ba karamin baiwa bace. To ban abin da ya kamata shine sai barin kayin kokari muna karanta alqur'ani yadda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi. Mu duba qur'ani, Allah madaukakin sarki an bace shi qur'ani ne balarabi, da larabci aka saukar da shi. Saboda haka duk yadda zakai ka kana karanta alqur'ani yadda Allah ya saukar da shi, wajibi ne ka je ka neme shi. Duk ilimin da yake ya shafi alqur'ani ka je ka kokarin koyar sa, domin ka hada da abin da ka haddace zaka samu fa'ida kwarai da gaske. Ba za ka gane baiwar da Allah ya maka ba idan ka haddace alqur'ani ka je ka samu ilimin tajwidi ka yi shi. Alal kalla ko da abubuwan nan ne na kusa kusa ka san su, irin akamul nunis sakina wa tanwin, akamul mimis sakina, akamul lamus sakina, wannan lamu al inda kuma lamul fi'ili, dukkan san su maddodi kalkala ne da waɗannan abubuwan da waɗanda suke na kusa kusa ka san su. Sannan alal kalla ka je ka san abin da ya shafi ilimin ulumul qur'an, sannan ka je ka san ilimin usulut tafsir. Insha Allah ta'ala anan ne zaka ƙara gane cewa wace irin baiwa Allah ya maka. Wato duk mutumin da Allah ya ba Qur'ani fa yan uwa, ina ƙara maimaita mana, Allah ya zabe shi ne a cikin mutane. Saboda matsayinsa ma koda a cikin aljanna idan an shiga daban yake. Kai da ka haddace alqur'ani matsayinka daban yake wallahi da wanda bai haddace ba. A cikin aljanna ma daban kuke. Maybe kana can hawa na 500 ko na 1000, shi kuma yana hawa na 5 ko na 6. Ba bambanci. Da bambanci. Kana can VIP, shi kuma yana nan yan ajin dai ga sunan ne kawai. Saboda haka mu tsaya mu riƙe alqur'anin yadda Allah madaukakin sarki ya sauka wa da annabi ya karanta shi, mu karanta shi haka shine babban abin da ya kamata. Dole ne ka koyi yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake karatu. Wato yadda manzon Allah yake karatu shine harafi bayan harafi yake karantawa, kamar yadda malai gamar shi ne bal qira'atan mufassaratan harfan harfan. Yadda annabi yake karatu shine karatu ne yana yi zaka iya fassara abin da yake karantawa a cikin kwalwarka harafi harafi. Amma karatun da zaka rinka yi kana karatu kana hadidiye wasu harfa, wallahi wannan ba umarni ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akai, ba daidai kake ba dan uwa. Dole ne ka tsaya ka gyara karatunka. Misali bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahir rahim, sai ga wani harfin ya shiga cikin wani harfin, ba haka bane, wata kalmar ta shiga cikin wata, baka fadai ta, baka hade ta, ka tsaya ka rinka karantawa dalla-dal. Allah madaukakin sarki ba saurin ka yake bukata ba. Wani sai ya ce shi da kawana uku sai ya sauke alqur'ani, wani duk bayan sati, a wannan kokarin saurin da yake sai ya sauke alqur'ani a wasu kwanaki, sai ga ya karatun ba daidai ba, yana shigar da wasu harfi cikin wani, yana hadi harafi yadda yake. Dole ne ka fade shi yadda Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani, dole ne ka tsaya karanta shi haka: alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid, haka dalla-dalla haka yake, haka za ka karanta shi. Amma za ka ko da irin da azumi idan ana tahajjud, wasu liman suna so su yi sauri, daga yadda ake karatun babu nutsuwa cikin sa kwata-kwata. Kai da ake karatun ba ka nutsu ba, shi wanda yake karatun shi kansa babu nutsuwa. Kana mutum yana gama karatun sai yana ta haki, saboda ya wahalar da kansa da yawa. Amma kai karatun ka a nutsi, alal kallab ko da baka yi shi da hankali da yawa ba, amma da kada saurin yawa ya wuce ka'ida. Saboda haka wannan ne sai ya ce a gare mu gaba ɗayan mu, dukkanin wanda Allah madaukakin sarki ba alqur'ani, to yukari ya kiyaye baiwar da Allah madaukakin sarki ya masa, kada ya raba ita ta tafi haka kawai. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Malai ce hatta kana yurattilu sura hatta takuna atwala min atwali minha, har annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya kasance ya karanta wata sura, sai kaga tafi tsayi sama da wacce tafi ta tsayi. Abin nufi idan da kai ne za ka karanta tsakanin surorin guda biyu, wacce annabi ya karanta, wacce ka karanta ta fita annabi tsayi, amma sai ga ta annabi ta fita ka tsayi. Saboda me? Yadda yake jeranta karatun a hankali a hankali. Allah ya sa an fahimta. To haka yake karatun su tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi. Wa kana yaqulu, ya kasance yana cewa yuqalu li sahibil qur'an, za a gaya wa dukkanin mahaddacin alqur'ani. Ga hadisin da nake gaya mana, idan Allah madaukakin sarki ya tashi alkiyamarsa, za a ji wa mahaddacin alqur'ani kujera a ce ya zauna, za a ce masa iqra wartaqi, karanta abinda ka haddace ka fara hawa sama. Ba'ana kana fara karanta alqur'ani sai kaga Allah madaukakin sarki ya sa ka fara yin sama. An fahimta? Kana sama, kana karatu kana sama, kana karatu kana sama. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ككرنتا كما يدى كسنتي كان كرنتاوا الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها سي أغا مسا تيوا متسينكا مقامك عند ذاك تسيا شيني كرشن آية كده تتكي أم فهمتا نو كادتي إزو غوما أجنكا يا إزو غوما ديكو كنا سما ده كاجي إزو غوما شيكنا سيكا تسيا ما إزو إشرنفا سيدي غنشي أنا توتيوا نا فاتم فهمتا هكا كما الجنة تيسكي dukkanin aljanna guda daya tsakaninta da uwarta tafiyar kamar nisan sama da ƙasa ne ina fata an fahimta haka suke haka aka nan an goshi can to a duniya akan samu bene mai hawa dari mai hawa Allah madaukakin sarki kada ya san iya bene yayin da suke cikin aljanna duk aya da ka karanta haka za ka rinka hawa kana karantawa kana hawa mai izu 60 fa shikenan sai kololuwa kenan ina fata an fahimta Allah ya sa mu daga ciki saboda haka ɗan uwa a daure a haddace alqur'ani a daure a haddace alqur'ani kada ka ce ai kai abubuwa sun maka yawa da sauransu abubuwan da suka yi maka yawa a cikin su zaka wari lokaci ka je ka haddace ba dole an ce sai ka haddace duka ba abin da ya sauka a gare ka haddace saboda Allah kana ji kana gani ana cewa mutane su karanta su Hausa maka kana tsaye komai baka haddace ba alhamdulillah rabbil alamin kada sai qul wallahu ahad ka haddace to iya nan za ka karanta ka za inda kake kware da gaske amma ka karanta iya inda Allah madaukakin sarki ya kaddara zaka iya haddacewa ka dage sai Allah ya taimake ka wasu ƴan uwa wallahi da girman su da iyalin su da komai tsofai tsofai da su suke sara zata da alqur'ani kuma wallahi Allah ya taimake su haddace babu wani abin da zai hana ka da alqur'ani sai dai in baka ga dama ba ka tsaya ka dage ka ba kanka lokaci ko kullun aya bi ne ka rinka haddacewa aya bi ba ta haddace ba kana tsaye ma sai ka haddace ta baka sani ba kullun ka rinka haddace aya bi idan kai shekara ɗaya ka duba ga aya nawa ka haddace zaka yi mamaki kwana 360 sau biyu nawa kenan 720 kaga da aya 720 da Allah baka haddace da yawa ba ka haddace da yawa wanda 720 din da ka haddace da ka zauna ba abin da kake ba zaka haddace wani abu abin da ka haddace saboda haka mai kan mutsari na hadda alqur'ani hadda alqur'ani falala ce daraja ce girma ne a wajen Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya samu dace. Wa kana yamuddu qira'atahu 'inda huruful madd. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana jan karatunsa duk inda yazo wajen harafin madda. Fa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim nadid wa amsalha. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana jan madda ar-rahman. Kun ga ar-rahman akwai maddul asli a wajen ko? ko kuma sai mata madu tabi'i ko to akai a wajen annabi yakan janta yakan jata gurgurde da ake janta da ar-rahim wannan kuma akwai madul arab lisukun ko yawa ana janta gurgurden harafin harka shida mafi tsayin ta kenan ko ko hudu ko biyu da ana janta haka nan nabid ita ma ita ce to idan annabi yazo kan jata kuma yadda annabi yake yin maddasa cikakkiyar madda yake babu tawaya a ciki sallallahu alaihi wasallam wa amsalha da makamantanta wa kana yakifu ala ru'usil ayi kama sabaqa bayanuhu ya kasance na tsayawa akan kowace aya ko a ƙarshen kowace aya kama yadda bayanin haka ya riga ya gabata annabi bai hadi wata aya da wata aya kama yadda wannan bayanin ya riga ya gabata wa kana ahyanan ya kasance wani lokaci yurajji'u sautahu yana yin abinda ake cewa tarji'i da sautin sa ɗan uwa mai tarji'i na ɗaliban alqur'ani waye zai gama mai tarji'i waye zai ga mai tarji'i ɗan uwa ba wanda zai kokarta mai tarji'i na ɗaliban ba fa tarji'i na kiran sallah ba amma dai an san tarji'i na kiran sallah ko tarji'i na kiran sallah shine idan irin kiran sallah da ake idan ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ka kasa da murya ka sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu allah sai ka mimita da karfi an gane wannan shine tarji'i na kiran sallah mimita abin da kake faɗa to me tarji'i na qira'a tarji'i na qira'a malaman qira'a alqur'ani sun kalle shi a fuskoki kuma guda biyu na farko suka ce abin da ake nufi da shi shine tahsinu sauti bil qira'a wa ta'annibi shine kyautata karatun alqur'ani da yin sa kowanne harfi ka bashi haƙƙinsa da kuma yinsa a hankali a hankali sannan ma'ana duk tabi da suka bashi shine lokacin da ka zo wajen jan madda sai ka kada mare ko ko kai rawa da ita. Ina fata an fahimta. Wannan shine abin da yafi inganci da ma'anar tarji'i. Wasu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi da tarji'i shine maimaitawa kamar yadda ake maimaitawa a kiran sallah. Ma'ana idan ka ce qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad kun ga sanan ne maimaita kai tarji'i kenan. To amma dai gaskiya wannan malaman fiqhu ne suke faɗa, da yawa daga cikin malamai suka ce kuskure ne saboda ba a taba samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya maimaita kara ya maimaita wata aya a cikin karatunsa na sallah ba, yana karatu ya faɗi wata aya ya ƙara maimaita ta ba a taba samu ba, sai dai abinda aka samu kawai sallar dare da ya karanta wata aya daga cikin ayoyin alqurani guda ɗaya wanda aka ce da ita yayi ruku'u da ita yayi sujudu, an fahimta? Yawwa, shi kadai aka samu wanda da ita yayi sallar gaba ɗaya wannan aka samu, amma a ce annabi yana karatu ya karanta wata aya maimaita ta ba a samu ba. Saboda haka abinda ake nufi da tarji'i shine kadawa maryarsa da janta wani yanayi ne na karatu qadaran za'id ne ala tartib, ka ƙara yanayin yadda kake tartib to ka dan ƙara jan abin, shine abinda ake nufi da me shine abinda ake nufi da at-tarji'. Malamai sun yi rubuce-rubuce akan abin da shafi tarji'i. Na ga wani rubutu da wani malami yayi mai suna Dr. Nasir Ibn Saud, ya sa masa suna at-tarji' fil qira'a mafhumuhu wa hukmuhu, littafi ne guda suka tunda guda ya rubuta akan abin da shafi tarji'i, ya bayani meye ma'anarsa a lugha, meye ma'anarsa islahan, ya kawo ma'anarsa da yadda ake yin sa. Shi sa ina yadda raqumi yake kuka, ka san a cikin kukan raqumi zaka ji akwai wani abu kamar me sama da ƙasa dan rawa haka ko, to wannan shine abin da ake cewa tarji'i. Shi sa wasu daga cikin malamai suka ce abin da yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tarji'i, kamar yadda zamu zo mu ji taguwar da yake kai ce ta dan kada shi haka shine samarsa ta yi rawa. Amma da yawa daga cikin malamai suka ce a'a, yayi shi ne yana sane domin ya ƙara karatun alqur'anin daɗi, sautin sa ya ƙara daɗi. Ina fata an fahimta. Saboda haka abin da ke nufi da tarji'i dai abin da yafi inganci shine dan kadawa murya lokacin da zaka ja madda, wajen ja sai murya ka ta dan kada ta danyi sama ta danyi ƙasa. Zamu zo mu je da ɗaya daga cikin marawaita hadisin suka kamanta mana yadda ake yin tarji'i. To wannan shine tarji'i ɗan uwa a cikin karatu. Kama fa'ala yawma fathi makka, kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi karanta lokacin da aka buɗe makka. Wa huwa ala naqatihi, yana kan taguwarsa. Yaqra'u suratul fathi, a lokacin yana karanta suratul fathi. Inna fatahna laka fathan mubina qira'atan layyinatan, yace karatu mai taushi, karatu mai dadi. Wa qad haka Abdullah ibn Mughaffal tarji'ahu hakaza, babban sahabi Abdullah ibn Mughaffal lokacin da yake karantar da dalibansa ya hakaito musu yadda annabi yake tarji'in sa kaza, kashin zawo an sa alu guda uku, ma'ana yadda sautin ya sama ya kasa haka ya tashi, shine abin da ake nufi. Kashin nan ya dan kada kasa ya tashi kuma sai dan ƙara kasa da shi, shine abin da ake nufi da tarji'i. Ma'ana ka dan yi rawa da murya ka lokacin da kake jan madda haka, babu laifi. Amma kada abin ya kasance kamar irin yanayin yadda ake kada murya lokacin da ake waka, malamai suka ce wannan babu kyau. Saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan yi kokari ya ja maddodi yadda suke, yayi su kuma a cike domin ya ba kowanne harafi haƙƙin sa. Insha Allah ta'ala ina gani kuma anan zamu dakata saboda lokaci ya riga yayi, sai sati sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu dora inda muka dakata. Abinda muka faɗi daidai, Allah ya ba mu ladan gaba daya. Na'am. 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 Na'am, dan uwa yake cewa game da sallar Juma'a nafila da ake kafin sallar Juma'a. Yace wasu daga cikin uwa sukan ta yin sallar nafila kafin limami ya zo. Idan ma limamin ya zo kuma ba sa dakatawa sai su ci gaba da yi, to wannan kuskure suke. Ba a yin sallar nafila idan limami ya riga haukan minbari, ba a yi. Sai dai idan kai yanzu ka zo baka samu sallar nafila ba to babu laifi kai. Amma lokacin da ka riga kai sallar nafila a masallaci, liman yana zo abin da yake gare ka shine wajibi ne a lokacin ka dakatar da duk abin da kake ka saurari khutba. Wannan nafilar da zasu bayan khutba kuskure suke. Amma idan kafin limami ne yazo babu laifi ko raka'a nawa kai. Kai ka tashi ka kare kamar yadda na gama hadisi ya tabbata insha Allah ta'ala akan haka. Koda malam Imam An-Nawawi ya kawo hadisin a cikin Riyadus Salihin. Saboda haka babu laifi insha Allah ta'ala haka. Amma wancan abin da suke na nafila bayan zuwan limami, wannan akwai kuskure a ciki. Allah madaukakin sarki ya ba su ikon gyarawa. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Na'am. yace idan limami ya riga shi shigowa ya shigo daga baya ya halatta nafila eh ya halatta ko kana cikin masallaci ko kana waje idan ka zo ka tara ana hudba babu lafi ka shimfa da dudumarka a waje ka tada nafila babu lafi idan waje ka samu a cikin masallaci ka tada nafila babu lafi insha Allah ta'ala diya halatta Allah ya samu dace اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته